America. When I wake up in the morning. Good morning, South America. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin. Sunana Sarki Lahashin Bunanta, nake da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke sake dawowa a shirin mu na daren ranar Lahadi 18 ga watan Yuni na shekarar 2023. Cikin shirin zamu kawo muku shirinmu na musamman na kallabi da ke zuwa muku a daren ranar Lahadi duk mako. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Matsare assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaru. Biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i 72 da bangarorin da ke fada da juna a Sudan suka cimma a yau da safiyar Lahadin nan birnin Khartoum da ke waye ya kasance cikin yanayi na shiru babu karar ababen fashewa da kuma harbin bindigogi. Dakarun sojin Sudan da mayakan kungiyar RSF da ke fafatawa da juna sun amince da dakatar da hare-hare sakamakon yarjejeniyar tsagaita wutar wadda ta fara aiki da karfe 6 na safiyar Lahadin nan. Masu shiga tsakani wajen samar da yarjejeniyar Amurka da Saudi Arabia sun ce matakin na tsagaita wuta zai ba da damar shigar da kayayyakin agaji sassan kasar ta Sudan domin tallafawa mabukata. A baya an cimma yarjejeni da dama amma suka kare saboda shugabannin bangarorin biyu sun gaza mucinta abinda aka cimma na yarjejeniyar. Sa'o'i kalilan gabanin fara aiki da wannan sabuwar yarjejeniya ta sa'o'i 72 gano sun bada labarin harbe-harbe ta sama a sassan biranen Khartoum da Omdurman masu makwabtaka da juna. A rahotonta na yau da kullum game da yakin Rasha da Ukraine, ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta faɗa yau Lahadi cewa bangarorin biyu suna jinjiki a gwabzawar da suke yi a yankin kudanci, inda ake ganin Rasha ta yi mummunar asara mafi girma tun lokacin da dakarun bangarorin biyu suka fara gumurzu a yankin Bakhmut a cikin watan Maris da ya gabata. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa a jiya Asabar cewa babu alamun za a faɗaɗa ko ƙara wa'adin yarjejeniyar barin Ukraine ta ci gaba da jigilar kayan hatsi inda take ratsawa ta hanyoyin ruwa mallakar Russia biyo bayan shiga tsakani da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Wani makami mai linzami da Russia ta cilla lardin Kharkiv a gabashin Ukraine ya kashe ma'aikatan sa kai da ke aikin agaji guda biyu, mace da namiji, a cewar gwamnan lardin Oli Sinihokov. A mako mai zuwa ne dai a yi wani taro da zai halarta ake sa ran Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak zai bukaci 'yan kasuwa su saka jari a bangarori masu zaman kansu na Ukraine domin tallafawa kasar ta sami sukunin farfadowa bayan kawo ƙarshen mamayen da Russia ta yi mata. Yau a kasar Mali ake jefa ƙuri'ar raba gardama game da ƙudurin sauya kundin tsarin mulkin kasar wadda hukumomin sojin kasar suka ce zai ba da dama a gudanar zaɓe domin miƙa mulki ga hannun farar hula. Hukumomin sojan waɗanda suka kwace mulki a shekara ta 2020-2021 sun yi alƙawarin jin ra'ayin jama'a a wani ɓangare na miƙa mulki ga gwamnatin farar hula biyo bayan matsin lamba daga ƙungiyar kula da lamuran tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS. Wasu daga cikin sauye-sauyen da ake muradin yi a kundin tsarin na da sarƙaƙiya sosai.
Mahmud Ibrahim Kwari kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne da zamu gyara zama domin sauraron shiri na musamman na kallabi.
Mata sun kabari, 'yan siyasa sun karba musu kanunsu. Ko da mun an kuhara demokradiya ai akwai parti.
Tun da zan an tare da nan kabuna sa suka amince suka bani wani kuriya ina gan har yau ba iya samu irin kuriyan da aka samu ba akan aikin da nayi ma al'umma.
kallon shirin na wannan makon ƴan uwa na mata assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu Gobe Litinin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta Najeriya take cika makonni uku da hawan mulki da kawo yanzu mace ɗaya ce cikin jerin mataimaka na musamman da shugaban ƙasa ya zaba da shugabannin majalisar dokoki da aka zaba da ya marawa baya har yanzu tambayar da ke bakunan mata ita ce ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafutukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin lokaci ne kadai zai sheda banda kalluban shirin na mako wadanda suka yi fice a fannin siyasa kasashen su Najeriya da kuma jamhuriyar Niger yau mun karbi bakuncin wata mace da ita ma ta zama kallabi a sana'ar da ta shiga kada ku nisanci tashar domin ji yafi sako kafin mu daura kan hirar da muka yi da macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar Niger Madam Maryam Bayad da kuma gabatar da ɗaya daga cikin 'yan siyasa mata da suka yi fice a arewacin Najeriya wadda ta zama macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu ta kuma samu wakilcin jihohin a majalisar dokokin tarayyar kasar za mu haska fitila kan gudunmuwa da mata ke bayarwa a ci gaban harkokin kasuwanci a Najeriya banda fice a fannin siyasa akwai mata da dama da suka zama kalluba a waɗansu fannonin rayuwa da ba safai ake kula da gudunmuwa da suke badawa ga al'umma ba ɗaya daga cikin waɗannan matan ita ce macen farko da ke bada gudunmuwa a fannin tsaftacewa da kare muhalli waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi
Sunana Hussein Yusuf Ibrahim ina da kamfanin shara da ake kira Hussein Clean a Kano.
Yaya aka yi a matsayin ki na mace kuma yar arewa ba ma ko ina ba a Kano kika kafa kamfanin shara kuma kamar wasu ayyuka wannan kamfanin naki yake aiwatarwa.
Alhamdulillah na fara harkar shara a shekarar 1998 yau 99 alhamdulillah harkar shara da na fara tun da mata dai an san mu da shara sai ina yarinya nake son na yi nan harkar gaskiya
tun kina yarinya
haka san da na yi tun ina yarinya saboda ina son shara sai nake a taya zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake to shi ya sa a lokacin nake bari na kafa a kamfanin kwashe shara
haka to kamar wasu irin kalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika ce za ki kafa kamfanin shara domin a wannan lokacin gaskiya a Kano ba kamar yanzu ba al'amura yadda mata suka samu karbuwa ko kuma aka amincewa su a dama da su a bangarori irin wannan
to a ni dai ba zan ce ba za a rasa ba amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani kalubale sosai na rashin wannan ba domin gaskiya ni ce mace ta farko da na fara harkar kwashe shara a Kano kawai kalubalen da na samu wajen harkar kuɗi yadda ake farawa yaya za ka yi alhamdulillah dai muka fara a haka kuma har yanzu muna cikin harkar
a daddafe aka fara kenan
a daddafa aka fara lokacin da ina tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwashe shara
haka To daga wannan lokacin zuwa yanzu idan kika yi waiwaye me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara? Kamar takaitaccen tarihin kamfanin da irin ayyuka da nasarori da kuka cimma.
Sanda muka fara harkar shara, saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane da su waye a kan karɓar shara ba, sannan kuma akwai tallafi da ake buƙata duk da haka da zai hana ka kace idan ba a baka ba za ka fara harkar shara ba. Ina yi tunani nake wato ni fannin ci gaba da kwashe sharan gidaje, da me zai hana in fara wankewa mata da mutane gidajensu. So sai na sake faɗaɗa harkar daga kwashe shara, mukan je gida idan gidanka ya datti mu wanke mu gyara. Saboda haka alhamdulillah, saboda ina ma mutane kaman ina ganin bai kamata dai na faɗin sunayen kamfanonin da dai nake kwashe shara ba, saboda alhamdulillah gaskiya muna wa mutane aiki. Kuma daga ƙarshe gwamnatin jihar Kano ma ta zo ta bamu harkar sharar titi, muna wa Kano kwashe shara a kan titina wadda yake alhamdulillah sun ma sun taimaka.
Daga wannan lokacin ne kika kafa kamfanin Husna Clean ya zuwa wannan lokaci, kamar kina gani kin karfafa wa, akwai matan da kika karfafa musu gwiwa su ma suka shiga irin wannan harka?
Eh alhamdulillah, akwai mata da yawa suka yi soyayya su tambaye ni ce suna son su shiga harkar shara. Na san da musu ba abu ne mai wahala ba, da damun harkar nan ta miki idan kika shiga ciki ba wani abu ba ne da zai layin ciniki. Kawai dai ko da kuɗi ko babu kuɗi, idan dai kika dage za ki iya shiga kuma za ki iya samun alheri a ciki.
Haƙar madam Mariama Baya ta zama shugabar jamhuriyar Nijar bata cimma ruwa ba, fafutukar da ta jagoranta ta damawa da mata ta ɗora jamhuriyar akan taswirar ƙasashen da suka aiwatar da yarjejeniyar ba mata kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa, banda keɓe rana a shekara ta zama ranar mata a jamhuriyar Nijar. Sai dai duk da waɗannan nasarorin madam Baya ta ce aikin su bai ƙare ba.
Ina nan zamne kama bayan da asar hakan ga Premier Minister Shehu Ahmadu shi da kanshi ta da motokin nan motarkin nan nashi na premier da dekire a hannun shi kan envelope aka kama nan ga duk anguwa ta tashi ana kallo anka ce to kuma ga mace kuma za ta yi da abin ga motar ya zo ya ce ya sara min ya ce Prime Minister ya aiko shi mine abin ga na buɗa ne sai murna. Sai na tara duk mata duka muka yi ranar murna cewa an ci nasara an ci galaba. To wannan abun murna ne amma inda mun ka samu ja da baya yau shekara 30 baya abin ga gaskiya lokacin nan an yi kokowa, gaskiya lokacin nan kuma mun samu mata mun yi kokowa jajir don mata su shiga cikin majalisar dokoki, don mata su shiga cikin gwamnati, don a kula da rayuwar mata karkara. Wannan abun duka mun yi shi kuma an fara haɓakowa an fara yin shi. To daga baya sai maza suka raba kan mata, koko mata sun ka yarda an ka raba musu kanunsu don saboda siyasa. Tunda ka san in kana kokowa ta kwato ƴancin jama'a kaga ba kanka kake bidan ma ba, jama'a kake bidan ma. To sai yawancin mata ba yawanci ba amma dai akwai su jiya waɗanda sun ka samu matsayi sai sun kamance da su waiwaya baya ba, kaga wannan mun sha da baya. Na ɗaya. Na biyu kuma mata sun ka bari ƴan siyasa sun ka raba musu kanunsu. Ko da mun an kawara demokradiyya ai akwai parti-parti bai hana ba, inda kwai maganar da ta shahi kasa ko kuma matsalar da za ta kawo tangarda cikin kasa wajen kwanciyar hankali bai hana ai mata su gamgamuwa muke mun nazari guda mun shawara guda kuma mun magana guda kuma a saurare mu to yau wannan abun babu shi babu haɗin kan bata ga gani ku sun bari mata siyasa ta ratsa su an raba kanunsu kuma kwadai da cin hanci da rashawa ya ratsa kamar in an ga mace ta taso so ake a kalmashe ta in ta kya kawai sai a sa ko da kawai shikenan duka dai a kalmashe ta wannan akwai shi kuma mata dai waɗanda sun ka samu sun ka tashi dai yau in kamar in ka shiga cikin fage ka samu matsayi Allah ya baka matsayi tunda Allah ke bada in dai an yi kwanaki ko ku an yi shekaru in dai ka safka da wannan sai ka jiba da wannan matsayi sai ka jiba ka gani wai shin me ka aikata ma mata ko ku me ka aikata ma kasar ku to wannan nazari duk babu shi ya kare ka gani ko kowa cikin shi yake akwai wannan babban matsala ce
akwai dokar da ta ware kaso na musamman domin mata da suka hada da mukamai na zabe da mukamai na nadanade kin gamsu da wannan kason 30 da kaso 25 da ake ba ku kuma ana mutunta wannan tsarin
ni tun da ma ban taba gamsuwa da kuta ba tunda Allah tunda muka fara kuta me yarda ne nayi da shi tunda yana sa mata su shiga cikin fagen zabe ko cikin fagen ahudi aji ko ko cikin fagen hukunci na yarda tunda da babu shi in ba wannan hanya ba mata ba su samu ka gane ko amma tunda ba bisa kan ka san shi kuta ba bisa kan ba bisa ne kan demokradiya ba ce muso mun kai matan da sun ka isa kawai mu duka mu yi kokowa matan nan su kai godiya ruwa shi mun ka so to yanzu ma ko da kotakin da an ka girka kotakin hukuma ba ta aiki da shi kuma mata sun yi kwance da kaya babu kokowa an yi shiru kamar an yi declaration shikenan ka gane ko to wannan tsari ma shine yake kwatanta maka wannan da kokowan nan da mata sun kai an ka samu kuta da sai su rike da kokowa sai su ci gaba da kokowa har ma a samu parity amma parity a raba kashi 50-50 kamar in ma ba a raba kashi 50-50 ba a samu nan mace mai kishin kasa mai kishin mata mai jagoranci na gaskiya shine muke so a samu kuma ba a samu haka nan ba ka san komai in babu ka'ida cikin shi in babu adalci cikin shi bayiwa shine mu muke hange ta wannan ba a same shi tunda mata sun yi kwance da kaya yau kaga wannan ja da baya ne kuma in kai hanga ka jiba ka gani waga kokowa da muka yi ta tresme yau in ka tunkari matashiya ta shekara 20 ko shekara ma 30 a ce ka tambaye ta menene ma'anar tresme ba ta sani tunda tresme sai aka maida ta kamar sallar sa zanne kamar sallar kade kade da rayare mun kun ba dan saboda shi muka yi ba dan a kwato yancin kan mata abin da ya kamata inda mun kai tangarda a tallabo inda ya kamata mun kai ci gaba a ƙara bunƙasa abu a dai zamna ai nazari a san inda kokowar mu ta maida gaba wannan abu duk ba an shi an maida harka siyasa sai gwamnati ke harkokin shi wannan ko ba alheri bane da hakkin mace
kace mace ta farko a Niger da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa da ya zama babban abin alfahari wacce rawa mata suka taka a lokacin da kika tsaya takara a sabon maza da kika kasance kallabi tsakanin rauna
ko ne Allah ke kawo shi kuma ko ne Allah ke yin shi Allah ke hana shi ko ba gaskiya ba lokacin da na hito akwai mata dadi idiya da sun ka kama min akwai matan da basu kama min dama siyasa haka ne amma ba shine magana ba kuma ba shine ma'ana ba muddin ana shirye zabe in ba cikin adalci ba da haske transparency kuma in ba cikin girmama ka'idojin da kundin tsarin zabe ya girka ba da kundin tsarin mulki ya girka ba muddin ba haka nan ake bi to kullun sai an samu tangarda tunda ni ga nawa lissahi kuma da abin da mun kai lissahi ni ba samu bane na samu mirda ne an kai an ka kwace an ka kwarara su cikin wata hanya dan su can wasu su samu
saboda maza suna nuna mata rashin adalci a siyasa
kware da gaskiya kuma haka nan ne kuma yau har gobe haka nan ne to kuma in dai an ka ce ana yin zabe cikin haske cikin adalci cikin an bi doka to babu abin da zai hana mace in ba ma ni bace wata mace ta san shugaban kasar Niger ba ta yi wani tunda ai nazari da lissahi da kokowa da kuzari ai ba ga mace ko ga namiji yake ba ga kowane dan adam yake cewa da ba sai in kana namiji ba kake a'a wannan lissahin ne da Allah ya ba kowa to kuma ya ba mace shi amma su maza sai sun ka sai suna tsoron mata tsoro ne
saboda an san mata sun fi yawa a Niger
ba batun ma yawan hin yawa bane mata Allah ya azo musu da tausayi da dubara kuma da adalci nace muku sun can fil azal muna aihu mata muna aihu maza to ba mu yin bambanci tsakanin yamu kuma haukaciya take da mace da namiji ba ta bambanci tsakanin dinta ballantana mace mai hankali to Allah ya azo mana wannan kuma nace mu muke girka gida mu muke girka gari mu muke girka kasa yau in ka ji ba cikin karkara cikin gonaki mata ne cikin kasuwanni mata ne ci bisa hanya mata ne masu tafiya bi ayo mata ne to kaka za a ci kuma mace ita take aihuwa ta goya kuma tana da wanci kuma tana aiki kuma ba ta da lafiya dai sai ta kula da iyalinta kuma da mai gidanta to kaka za a ci wanga mace da take wanga tukurin aiki jajir a ce ba a sa da ita ba kilga da ita dan saboda ni
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa da ci gaban al'umma
komi sai da mata duniya gama sai da mata duniya gama sai da mata
bari mu koma Najeriya inda wata mace ta zama kallabi kasancewar ta macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu na arewacin kasar ta kuma wakilci jihohin a majalisar dokokin tarayyar Najeriya wace ce wannan kallabin kuma yaya ta iya samun wannan nasara a yankin da mata da dama suka gwada suka kuma game da cikas
to binta masu garba haifafin yar Kaduna ce iyaye na alajikan ransu dukan su biyu sun riga mu gidan rama mutanen Adamawa ne daga Minchikan local government shi maragaye baba na yazo Kaduna a shekara 1939 har ya fara aikin sa kafin ya zo bar Kaduna da ya gama aikin soja a 1986 sai ya koma gida to muka yi ni na makaranta a Army Children's School New Cantonment a hanyar banki a Kaduna North sai na yi secondary school nawa a government day secondary school Kurme Mashi a Kaduna North Kaduna South Allah bashir kuma na gama makaranta a 1986 sai na aka aurar da ni ina shekara 18 da wata 8 da kwana 10 shi ma Allah ma ya dauka ransa
shi mijin naki
shi mijina na farko da muna da yara guda biyu ɗayan ta yi aure ta bar mun da jikoki biyu a sake yin wani aure kuma na samu yaro ɗaya na yi aiki da New Nigerian Newspaper na shekara 8 1991 zuwa 1998 da na fara shigan siyasa na yi Polytechnic Department of Marketing and Purchasing a lokacin 1987 to 1990 na samu OND na sai na fara aiki da New Nigeria Newspaper a Kaduna kafin na sake koma 1995 na samu HND nawa na gama 1997 a lokacin mun fara siyasa abin da ya sa ni na shiga siyasa abin da aka yi mun kenan a New Nigeria da aka zo ake samu promotion aka zo aka sa aka ce binta ke kina da miji akwai waɗansu maza ma da suna da ayyuka da yawa akan wannan ne sai na zo na ce a kalle ni ka ce ni ban da responsibility kenan ko yaya ne sai na ce in ire-iren mu ne masu baki ba mu iya yin shiru ana so a tila samu a cikin irin wannan halin mun tale waɗansu mata a wajen da ba su iya magana sai na ce to haka ne zan shiga takara sai na fara neman ta yaya zan shiga takaran shine nazo na samu na fara da na shiga partin a lokacin NCPN ana kiran shi partin ne kwandon kayan dadi to da muka fara akan wannan lokacin maragayi shugaban kasar mu General Abacha ban zo na ci wancan zaben ba kafin kuma inda Allah ya kayan shi ya dauka ransa sai ya kawo mana shi General Abubakar AAA Abdulsalami aka zo aka sake sabon siyasan da muke ciki har yanzu a wajen kuma muka tsaya na tsaya takara a partin APP sai kuma Allah ya kayansa sai na ci wancan zaben 1999 zuwa 2003 kuma mutanen Kaduna South suka amince suka bani wani kuriya ina gan har yau ba a iya samu irin kuriyan da aka samu ba akan aikin da nayi ma al'umma suka sake zabe ni akai zuwa 2007 a wajen da shi gwamnan Adamawa Haruna Boni ya kalle ni sai ce a to binta mun ji abin da kika yi a Kaduna ya kamata ki zo Adamawa sai na ce mun shi ban san kowa Adamawa ba tunda duk rayuwana a Kaduna ne aihuwa da komai aka tashi sai ce a zaki zan goye ki a baya a siyasance kuma zaki aiki akan platform nawa inda aka zo to a lokacin kuma sai na ce to ba zan iya tashi in yi haka ba sai na nema izinin shi mai gidana a wajen sai ya kira mu muka zo Adamawa sai yake tambaye shi yace ni ina son matanka ta maimaita abin da ta yi a Kaduna to sai zai ba shi goyen baya sai na saki koma Adamawa to na koma Adamawa na koma majalisar da yake so ni in wani a lokacin Madagali local government ta yi so biyu so ina so mincika ta mara irin da za ta yi to ni kuma na sai na fadi a mincika to a lokacin shi ina so in koma da na bar AMPP sai ya ce sai dai in koma a fatin shi a lokacin shi ne gwamnan kuma na Adamawa a fatin PDP sai na saki sabon lale kuma to a wajen PDP tana da dan damuwa a har aka fasa fatin PDP din kashi biyu akwai waɗanda ake ce mishi Marwa faction dan akwai na shi gwamna din
Aminchika din kenan
Adamawa dan
Adamawa gaba daya
Aminchika dai so Aminchika din tun da shi Boni dan Aminchika ne shi General Marwa shi ma dan Aminchika ne to da muka yi muka je muka nema muka yawo da kokon baramu muke nema so da ta wajen har da shi maragaye ubana zai ja binta kibiri shi General Marwa sabi General Marwa sune masu fatin da za su yi ci to a lokacin shi kuma Boni Haruna yace to kafa daya ina PDP daya kuma ina tangalwa ba a san wani fatin da za a yi ba sai zai ce ACN ko AC ne a lokacin ban gane ba a cikin ko AC ACN to a wajen aka ce a gara an tsaya da fatin PDP to muka fara bi a nan da aka nan scorecard ina gani ne na farko majalisar da na fara scorecard na abinda aka muka yi a majalisa a lokacin a Kaduna mun san har
saboda haka kin yi majalisar wakilai sau uku kenan
sau uku so da muka yi scorecard din nan ina gan scorecard din ne sai zai yi faranta ma mutanen Adamawa especially min cika Madagali suka ce to an majalisa suna irin aikin nan ne a majalisa ta waje din ne kuma na ga na samu karbuwa har muka shiga zabe aka yi primaries na zo number 2 shi balanglari sai zo na farko to inda kuma da za a yi aka zo aka yi na gwamna shi Rear Admiral Nyako da ai ya samu ticket sai ina neman wani a bangaren Northern Zone sai aka doka shi His Excellency Balanglari ya zama haka so aka zo aka zuwa to wane ne ya kamata ya samu wannan din sai aka ce a to ai binta ne ta zo na biyu a lokacin aka samu a ba ya kamata ai ba aka doka sunayen wadansu aka kai national party na APDP PDP suka ce a ba su yada ba tunda wannan mace ne kuma ake neman mata a mace tunda ita ta sun zo na biyu a barta to haka ne na sake zuwa majalisa na uku daga 2007 zuwa 2011.
To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda banda tabo wadansu batutuwa zamu kuma dora akan hira da Kallabi Binta Garba Masi inda ta bayyana kalubale da ta fuskanta a siyasa. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawwa Sharif a nan birnin Washington. Sai kuma raunanmu na mako Muhammad Ibrahim Kwari da Suleiman Muni Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ne alheri ke muku fata alheri.
To masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe Litinin da karfe shirin na safe za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu kan amadadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su da suka taimaka wannan shirin yazo gare ku. Ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.